Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. A sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 23 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Babu Yakub da kanin labarai.
To Baballe, babban hamsin sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9,000 ne suka mutu tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata. Amurka ta ce tana nazari sosai akan martanin da Iran ta mayar akan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliyar da aka kulla a shekarar 2015. Kana ajiyar Litinin ne lauyoyin tsohon shugaba Donald Trump suka buƙaci wani alƙalin tarayya da ya hana hukumar FBI ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa a Florida a farkon wannan wata, har sai an naɗa wani mai zaman kansa da zai duba.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji irin aikin da hukumomin Najeriya ke yi don cimma burin hukumar lafiya ta duniya na samar da ingantacciyar lafiya ga kowa.
Aiki tukuru a ga cewa 'yan ƙasa su fahimci me alƙiblan gwamnati ko me ake son a yi, kuma ya zama mu kanmu an kawo gaskiya da amana a ciki, yadda ke don mutum ya ba da kuɗin shi yadda zai iya samu maganin da yake buƙata, za a yi kuma ganin shi a cikin mutunci.
Bayan nan kuma muna tafa da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubair Gambo, kan ayyukan rundunar da kuma wasu batutuwa da dama. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Zaka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Babban hafsan sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9,000 ne suka mutu bayan da Russia ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata. General Valery Zelensky ya bayyana haka ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji, inda ya bada ƙididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da Russia ta kai wa Ukraine, wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla har yara 972 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin, amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka. Mafi akasarin yaran da suka rasa rayukansu na faruwa ne sakamakon amfani da bama-bamai, a cewar wata sanarwa da babban daraktan hukumar UNICEF Catherine Rozelle ta fitar. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗi game da yiwuwar matakin da Russia take ɗauka a kan Ukraine a daidai lokacin da ƙasar ke shirin bikin ranar samun 'yancin kai. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. Amurka tana da ƙwarin gwiwar cewa da alamar Iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko, kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na Amurka. Wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni 2 da suka gabata. Amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi, har yanzu ba shi da tabbas, yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa, inji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yayin wani taron manema labarai a ranar Litinin. Iran ta zargi Amurka da jinkiri a tattaunawar takaikaice don komawa kan yarjejeniyar da ke takaita shirin nukuliyar Iran, don ita ba a ɗauke mata takunkumai wanda ake kira Joint Comprehensive Plan of Action ko kuma JCPOA a takaice. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasser Kanani ya buga misali da abin da ya kira jinkirin Amurka wajen mayar da martani ga kalaman Iran kan wani rubutu da kungiyar tarayyar Turai ta tsara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hajiya Litinin ne lauyoyin tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump suka buƙaci wani alƙalin tarayya da ya hana hukumar bincike ta FBI ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa na Florida a farkon wannan wata, har sai an naɗa wani mai bincike mai zaman kansa. Lauyoyin sun bayyana a cikin ƙarar da suka shigar a gaban kotun na farko tun bayan binciken da FBI ta yi a Mar-a-Lago makonni biyu da suka gabata, cewa takardun da aka ɗauka daga gidansa da gangan ne suke ɗauke da umarnin shugaban ƙasa. Lauyoyin sun rubuta cewa wannan al'amarin ya ɗauke hankalin jama'ar Amurka, ba ma batun yarda da isassun kariyar kawai, yayin da al'amarin ya shafi ba ma kawai yancin tsarin mulki na shugaba Donald Trump ba, har ma da zaton takardar umarnin shugaban kasar.
To madalla, an jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya alamu na nuna cewa akwai jin aiki a gaba kafin kasar ta samu cimma kudirin hukumar lafiya ta duniya na samar da ingantacciyar lafiya ga kowa, wani abu da ke ƙara dagula batun bayan matsalar COVID-19 da ta addabi duniya a can baya shine yakin Russia da Ukraine, wanda ke kawo koma baya ga tattalin arzikin duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Gurin hukumar lafiya ta duniya bai wuce ganin an samar da ingantaccen lafiya ga kowa ba, abinda ma yasa ta yi ta fitowa da shirarruwa a baya, kamar shirin samar da lafiya ga kowa kafin shekara ta 2000 da kuma shirin samar da lafiya da ke cikin shirin muradun ƙarni, waɗanda aka kasa cimma gurin na hukumar a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya, inda yanzu ake kan shirin samar da lafiya cikin sauƙi ga kowa ya zuwa shekara ta 2030. Masana kiwon lafiya da sun ce matakin farko da ya kamata a bi na samar da lafiya ga jama'a shine samar da doka wanda za ta samar da wajabcin baiwa 'yan ƙasa lafiya cikin rahusa irin na inshora, wanda tuni wasu ƙasashe sun samar da dokar haɗi da Najeriya, a cewar shugaban kwamitin lafiya na Majalisar Wakilan Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu.
So wannan kaga dole sai an yi aiki tukuru a ga cewa 'yan ƙasa su fahimci me alƙiblan gwamnati ko me ake son a yi, kuma zama mu kanmu an kawo gaskiya da amana a ciki, yanda yake idan mutum ya bada kudin shi ya tafi zai samu maganin da yake bukata, za a yi kuma ganin shi a cikin mutunci. Idan aka haka manomi zai iya bada abincin shi domin idan bai da lafiya ji asibiti samun shan magani.
Samar da isassun ma'aikata musamman ma a matakin lafiya na farko ginshiki ne wajen cimma wannan gurin. Wannan ne ma yasa wakilin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Mr. Peter Hawkins a ziyararsa a wasu jihohin Najeriya.
But it's also ensuring that every PHC has the right level of human resources.
Yake ƙarfafa gwiwar samar da isassun ma'aikata na kiwon lafiya a matakin farko, kamar yadda aka haɗa hannu wuri ɗaya wajen yaƙi da cutar shan-inna da sauran allurar rigakafi. Gwamnatoci ma a Najeriya suna iya abin da suke yi wajen cimma wannan ƙudurin, kamar jihar Sokoto da gwamnati ta amince da horaswa ta musayar ma'aikata masu karatun lafiya a fannoni mabambanta, kamar yadda kwamishinan lafiya Dr. Muhammadu Al-Innami ya bayyana.
Two community health extension offices kamar JHU da SHU, haka ma kuma wanda suke karatu in Gozama midwives, muna da karancin wannan shi ma. To shi yasa aka ba da dama cewa waɗanda suke cikin aiki yanzu kuma suna da sha'awa su canza karatunsu zuwa waɗannan karance-karancen da ake bukata, to an ba da wannan damar domin su yi wannan karatun.
Duba da yanayin da ake a kai yanzu, ko Najeriya na iya cimma wannan ƙudurin na hukumar lafiya ta duniya?
Zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa ba. Yiwuwar shi shine cewa idan aka samu gwamnati ta ba ta ɗauki ƙudurin cewa an samu wannan biyan bukatar, ma'ana shine dole gwamnati ya kasance ta ba da isassun kuɗi da zai isa da ya samar ma mutane wannan bukatar.
Bayan cutar muran mashaƙo da ta addabi duniya a can baya, yaƙin da Rasha ke yi da ƙasar Ukraine shi ma ya kawo koma baya ga samun cimma wannan ƙudurin.
To wannan sa daga cikin abubuwan da yake idan ba a maida hankali ba, ƙudurin da aka yi da shi da kuma niyyar da ake yi na a cimma, kowane ɗan Najeriya ko kuma ƙasa duniya gaba ɗaya ya samu ingantaccen kiwon lafiyar da yake bukata ba tare da ya faɗa cikin wani tsanani ba na talauci zai yi wuya.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kwamandojin ƙarshe da suka sa ido kan sojojin Amurka a Afghanistan da ke gabas da tsakiya sun ce Amurka ba ta da kariya biyo bayan matakin da shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden suka ɗauka na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, lamarin da ya sanadiyyar rushewar Kabul. General Frank McKenzie, mai ritaya, shugaban rundunar Amurka ta tsakiya SETCOM a takaice daga shekarar 2019 zuwa 2022, da General Joseph Votel, mai ritaya, shugaban rundunar daga shekarar 2016 zuwa 2019, sun tattauna da muryar Amurka a jiya Litinin game da yakin da Amurka da NATO suka yi na kusan shekaru 20 a Afghanistan. Ban yi imanin cewa muna da cikakken kariya ba sakamakon janyewar da muka yi daga Afghanistan, in ji McKenzie, wanda ya shawarci shugabannin Amurka da su ajiye akalla sojojin Amurka 2,500 a kasar, yana shaidawa muryar Amurka. Biden ya kare matakin da ya ɗauka, yana mai cewa an tsara shi ne don ceto rayukan Amurkawa, wanda ya faɗa a ranar ƙarshe ta janyewar a bara. Ya kuma ce ba zai ci gaba da wannan yaƙi da har abada ba, kuma ba za a tsawaita ba. Mun kuma fita har abada daga Afghanistan. A ƙarshe, dubban al'ummar Haiti ne a jiya Litinin suka shiga zanga-zanga a sassan ƙasar na yankin Karibiya domin nuna adawa da yawaitar laifuka da tsadar kayayyakin masarufi, a daidai lokacin da babban bankin ƙasar ya bayar da rahoton cewa hauhawan farashin kaya ya yi kamari a cikin shekaru 10 da suka gabata. Masu zanga-zangar sun yi kone-kone a yankunan da suka hada da babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Wasu sun ce sun fusata ne saboda karancin man fetur da diesel, lamarin da ka iya tilasta wasu 'yan kasuwa rufe ayyukansu. Gwamnan babban bankin kasar Haiti, Jean Bailey Dubois, ya ce mai yiwuwa ne tattalin arzikin kasar ya yi kasa da kashi 1 cikin 100 a wannan shekara sakamakon faduwar darajar kudin kasar gold. Zanga-zangar ta zo a daidai ranar tunawa da borin bayi a shekarar 1791. Wanda ya haifar da doguwar gwagwarmayar samun 'yancin kai na Haiti daga ƙasar Faransa a shekarar 1804.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ziyara aiki da yake yi a halin yanzu a Najeriya, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubair Gambo, inda suka taɓo batutuwa da dama dangane da matsalar tsaro da ke damun ƙasar da irin ƙoƙarin da ake. Babban hafsan ya amsa tambayoyi akan bambancin rundunar mayakan ruwa da sauran rundunonin da kuma irin rawar da suke takawa wajen tunkarar matsalar tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunar sojojin ruwan Najeriya, wacce kundin tsarin mulkin kasar ya dora mata alhakin tsare 'yanci da biyocin Najeriya ta ruwa, da dama daga cikin 'yan kasar ba su cika jin duriyar ta ba, kamar dai takwarorinta rundunonin mayakan ƙasa da na sama. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, da a halin yanzu yake ziyarar aiki a Najeriya, ya tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubair Gambo, ko menene bambancin su da sauran rundunonin mayakan kasar.
Bambancin shine rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ita ce aka ba alhaki ko kuma ce aka ba ta responsibility na kula da territorial integrity na iyakokin kasar Najeriya ta ruwa ko kuma ce ta teku. Gabaɗi ɗayan ta so shi ne bambanci, amma duk da haka akwai yanda muke haɗin kai kuma da su domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa, wato kamar internal security kenan, a ƙarƙashin abin da ake cewa aid to civil authority. Muna haɗin kai da sojojin ƙasa da na sama don a tabbatar da zaman lafiya a ciki.
Vice Admiral Awal Gambo ya ce duk da kasancewarsu mayakan ruwa, amma duk da haka fafatawar su ba wai ya fara kuma ya tsaya a cikin ruwa kadai ba.
Muna da sojoji na musamman wanda ake kira special forces ko kuma special boat service wanda suna iya aikin soja a ƙasa da ruwa da kuma sama. Sosai? Kasan suna aiki ne kaman SEAL na United States da kuma special boat service wato wanda matsayin su daya da ake samu a Britain. To muna da wayannan sojojin na musamman da suke taimakawa especially internal security. Mun kaga gaba daya da wasu sojojin namu regular personnel da kuma su wayannan special forces muna da kusan 1,000 wanda suke cikin taimakawa sojojin ƙasa.
Suna yaki tare da na ƙasa.
Da na ƙasa sosai.
So yanzu kaman abin da ke faruwa a sashen Rusu mai dubu da Arewa
maso gabas.
Duk sojojin ku suna aiki tare da wayannan ƙasashen.
Sosai a tafkin lecture dai muke taimaka kware da gaske saboda area dinmu ne bangaren ruwa ne.
Babban Hafsan Hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Rahoton Hassan Maina Kaina. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Akwai mutane suna nan da ransu. Billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi suna nan da rasu in su fito su hada ma gaskiya su ce maka Ali bai gada
yanzu kowa ai hakuri ya an mutan hada gidan wani gida za su ko ba wani gida gobe shi Allah shi ke sarki tunda ya riga ya halitta ka kakan kakan ka ga wani zashi daga wani wani zai gadan wani wani in wani yauci za mu ni za mu kawo ga wani
an ba nan maradi ba sarauta ta maradi billahi allazi la ilaha illa huwa babu inda irin wangar kici yake sai nan maradi.
A cikin shirin yau za mu duba shin me ya jawo wannan dogon jinkiri yanzu fiye da shekara ɗaya tunda Allah ya yi wa tsohon sarki Alizaki rasuwa ba na da sabon sarki ba. Me ya jawo wannan jinkiri ɗin nan? Akwai siyasa ne kuma akwai hannun gwamnatin tarayya ta jamhuriyar Nijar ɗin baki ɗaya cikin al'amarin ko babu? Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in haɗa ku da shi wakilin namu Mansur Sani da kuma baƙin nasa Basiru Hamisu ɗan Badau da Muhammad Lawali ɗan Kusu ɗan Kulozo. Malamai mu je.
Mu abin da ya saya mu wannan ɓaci. Kiraye muka yi letter muka aika mishi
kuka ce ni
muka ce Ali muna so mu hada maka magana guda ka wagga magana da zamu maka ka saurare ta kunnon Basira kishi kaga ne dai baka gashi gidan nan ba na biyu ka hito ka ce zamani da kai da uwayenmu Allah ya maka haka mu bi ka
yana matsayin ya gari sarauta kuke so ya canza furuci
a hidi magana ta Allah yanzu ba an ta yi ba ya hidi magana ta Allah ya hidi haka ayin hida muka kawai sai kira radio ya taba cin wallahi tallahi ba duk kowa nan garin ba wanda bai san haka ba akwai wasu wanda suke cewa mu bakin ciki ne gare mu ka wanda shi dan ba da hidi yace mun ce muna baka adawa dole ne mu baka adawa
ba baka ba ce ba
mun ma ya yi baki ta yi baka wallahi ka san me yasa
har yazo ya mulke shi ƙare ba ku je ku kai gaisuwa ba
wa ni mun gaisuwa ha ba tambaye shi ga wannan dan Badau ya taba gani na can iban zuwa in dan Badau nake sauga ya kira ni sai in dai shi ma ga wani ya taba sauga ya kira ni
to ai tsara kike da ra'ayi
ai ba na ce a'a ba dai Ali ba namu wani
kake gani
ha ba nake gani bane haka nan
ka san me yasa amince ko ba ka yarda
ka san me yasa sai da na maka wata hira wanda nace maka da muka kai kotu fara sai da aka hidda a takardar Ali aka ce ba ka gada ba akwai wanda Ali ya kira shi to mu ayi da mu an ce mun gada suna nan da ransu kuma suna jin mu aka ba mu avis de poursuite judiciaire pour faux et usage sur le faux concernant le chef de province de Maradi pour corruption, traffic d'influence. Na rantsi da Allah muna da shi yana nan.
Aje
ba wanda bai ga a lokacin da wannan abin din ya hito har an fara hidda kayan abin
daga ina
daga cikin masarautai aka zo aka shiga aka hita aka sa takalmi sandal da ni aka shiga na aka hita na aka zo aka sursar din wannan magana ni zan hada maka kuma ni an katar ban ta ni zan hada maka
shekara 1981
duk sanan su su dan ba dogo san shi ba ba san Ali ba amma ni na san shi saboda gidan magajin baba ai kalan baba na dan duku dan kulo duk sai da tsoho na saki nono sai da
ke na ka tukara dan yaro ka san Ali
aha
ni martaba
kai ni nan ne na fara sanin Ali amma in ganshi haka dai bi magana ko ni wata magana ko ba mi ba ai dai kanan mun gaba cikin ka wannan sal bravo tunda gidan dan duko duko shi ko dan duko da baba na uwarsa dai gonsa dai sai da tsohon na saki nono dan duko ya kama ba ƙarya ba bawo babo ne
ya sanki
Allah akwai mutane suna nan da ransu billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi suna nan da ransu sun su fito su hada ma gaskiya su ce maka Ali bai gada ba kai koyo kai kai mutum abu Allah yana ganin ka ka bata addinin ka ka banza ga wuri saboda ka koyi gaskiya Allah yana ganin ka
to bari mu koma wajen dan Bado biya maradi dan Bado kana jin kalaman da biya maradi dan kusu ke fadi kana da wani abu mai da
wannan magana ta laule ke gai wannan zance a abin da Allah ya riga ya kare shi sarki Ali a mi tsakanin kullun shi tun yana raye ni na rage Allah da dubu gan da yake a kan arawa da ke zahinta yan dan kulodo zira dan kulodo yana jin zahin kuma wannan mu hoje wa gidan goran zuma ne aka kace shi dan ba an riga har ko din an sai wannan uban shi yayi zai yi to an riga sarki Ali wannan sarki Buzu ba sauran kwa dakin su ya babu su sai gidan dan kulodo ke sauran mutane da kwai narinya da kwai bako da sama da kwai wadatau suke da kwai raye da aka riga an tsara za a zama a sarautar nan wa za ba sai aka dauka shi za karaban mu za wa dan nariya wani kisa dan isa a ba mai raba aka dauki shari'a a sanya an ka shari'a kan kotu dan sarkin nan ba mai kola ban da arzaki ya biya abin ga abin juju shi ya dauki abin aboka ya biya kudi shi ya renta ya aduwa na abu aka bar shari'a aka riga goran zuwa aka bige shi zuba ta wace dan da an riga shi dan dole gada to yau da har ga sarauta ko yaya ba ai inda sai wanda ya gara ka ba dan nariya kenan mun ko ba dan sarki ba amma zo arzaki muka samu wannan marima arzaki an ba dan sarki bane ba ba sa marima ba to yau mun aka shi wannan gora ya wace kowa shi kenan muka hado dan sarki aka duro yanzu ga mu har mun zo ga mutawa mun shi kan gida to amma inda ba ga gora da kake ba ko mun shi wai raki sai gidan dan kulodo kawai gidan dan kulodo ko ko dan kulodo sai gidan nariya da sauran gida babu magana cikin su to amma da Allah ya kawo marima arzaki gora hoki na zuma ko ya aka wace yanzu kowa ai hakuri ya an mutan hada gidan wani gida za ka kuma wani gida gobe shi Allah shi ke sarki tunda ya riga ya halitta ka kakanka ga wani zashi daga wani zai gadan wani in wani kauce za mu kawo ga wani
wannan dabi'a da saka biyu ba za ta kai ga cimma riba ba
ba a riba an mana zagin sarakai ko malamai shi yanzu Allah shi ke sarki ya marima arzaki sarki to yau aka bude baki kaka na maraba ban sarki wanda daga mai shekara 60 wanda ya bude da ni yanzu sarki Ali ya gani to yanzu kuma ga sun kuma wanda za a gani wanda Allah kada za mu gani mun gani ba mun gani mun sani abin Allah ke da abu ne to dalili kenan wannan abu mu musu Allah ke abu ai hakura in Allah ya abu ne ta rana ko sai mai hannun wani
madalla bari in dawo wajen biya maradi ya lawali lawali zan iya cewa ka ga musu da wannan jawabi na dan Bado ka san ko
kawa wani jawabi ne wanda ya ce sai mu zo mu haɗa kanmu ba a taya haka nan cikin hardaji ana so a tahi cikin fa'inta da ganewa duk wanda ya shigo wata rana ya taza shi wanda zai shigowa to a yi tahiya ta kwarai an ba nan maraɗi ba sarauta ta maraɗi billahi allazi la ilaha illa huwa babu inda irin wannan garkici yake sai nan maraɗi
kun ji hada kanku shi ne yasa
bakin hada kai bane ko wata shi sai ce babu hadin kai yanzu an babu hadin kai ka zo din ka zo ka iske garin ga koko ka iske ɗan sarki da wannan a ce babu hadin kai ga mu gindi guda saboda Allah ba gindi guda a ce ba hadin kai ni sai in ce ban yarda ba
muku sarki kuma cikin zara kuka zo kuna tice ku ce
madalla wagga magana dama muna san ta san shi in ba ku tabu ba ba a ta dama ukunga da tanje ya zo nan da sarki buzeri su ya tattara mu nan aka yi bisa aka kare sai yace magala yace mu barku
gwamnati na wancan lokaci
yace wanga duka yan sarki ne Belko yace ba mu bai sani ba sai dai ya tambayi wannan mai transition da. Sai ka magalaji ma sai yace akwai abukansu akwai wasu dadiyan mata ne wasu kuma dadiyan tudde gwada ne dukkan akita juyina mishin wannan sai aka ce to kowa ya hita a bar sai ɗan sarki. Da kowa ya hita sai mu san je haka yace to yayi alƙawli uku da sarki guzu yayi biyu saura guda ai kai mala basir kasan da haka ko
kuna kuna
a tani wannan magana sai anan ba rabo wannan guri ba sai da aka wannan abuwa ba nan ba rabo wannan gurin ba
to kaji furta
shi eh tunda bai rabo ba ai ka san yanzu ko kai ya rabo tunda a ne ya zo tunda a dubai da yan sarki dole a jawo wanda ke nan wurin a je kwa su
ka gane ko ka mai martaba
haba ni ba ni ce ma alim mai martaba la soyi
a dawo da ta tabbatar da
shi ni haka nan ne
to a gaishe ku malamai to nan zamu diga aya sai mun dawo rana a cewa mu ji shin wani alƙawari tsohon shugaban jamhuriyar Nijar mamanta jayayyo ga mutanen maradi game da batun sarautun su na gargajiya kuma suwaye wanda ke neman wannan sarauta ta sarkin katsanan maradi din kuma suwaye aka janye ko kuma aka soke sunayensu kuma saboda me aka soke sunayensu duk wannan yana cikin abubuwan da muke son mu duba Allah ya kai mu rana wato zai a madadin su baki namu Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kusu dan Kulozo sannan da wakilin Muhammad Sursani da ya shirya muhawara din Ali Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington DC mun bar ku lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban la ta kace babban hausan sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9000 ne suka mutu bayan da Russia ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata General Valery Zelensky ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji inda ya bada kididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 2,500 a harin da Russia ta kai wa Ukraine wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla har yara 972 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. Amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar Iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na Amurka. Wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata. Amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yayin wani taron manema labarai a ranar Litinin. A jiya Litinin ne lauyoyin tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump suka buƙaci wani alƙalin tarayya da ya hana hukumar bincike ta FBI ci gaba da duban takardun da aka kwato daga gidansa na Florida a farkon wannan wata har sai an naɗa wani mai bincike mai zaman kansa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.